This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya kama mu a duk lokacin da ake bukata a sashen Hausa kan internet na voahausa.com. Assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Ali, muka sake dawowa da shirinmu na hantsi. Bayan labarin duniya za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya daga Lagos game da zuwan Muhammadu Buhari nan Amurka. Akwai rahoton yadda ake tsare da wasu mabarata da aka danke a jihar Edo Najeriya. Shirin da rashin tai yana nan tafi, har ma da ra'ayoyin da kuka bar mana ta waya. Amma duk sai bayan kun sha cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Yau Litinin, idan Allah ya yarda, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai shawarwari da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama a yayin da ake sa ran barazanar kungiyar Boko Haram ta zama a kan gaban ajandar shawarwarin nasu. Tana yiwuwa kuma shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden su taɓo shawarwarin yi wa harkokin tattalin arziki da harkokin siyasar Najeriya kuskurima da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare. Wannan ce ziyarar shugaba Buhari ta farko a nan Amurka bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Maris. Fadar shugaban Amurka ta ce ziyarar ta jaddada aniyar Amurka na faɗaɗawa da kuma inganta dangantaka da sabuwar gwamnatin Najeriya da kuma goyon bayan al'ummar ƙasar.
An shirya yau Litinin, idan Allah ya kai mu, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙuri'a akan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran. Kwamitin sulhun zai jefa wannan ƙuri'a ce a yayin da su kuma wakilan Majalisar Dokoki za su nazarci yarjejeniyar da aka kulla. Jiya Lahadi, gwamnatin Obama ta tura wa Majalisar wannan yarjejeniyar. Wasu wakilan Majalisar 'yan jam'iyyar Republican sun lashe takobin cewa za su yi watsi da yarjejeniyar. Shi kuma shugaba Obama ya yi alkawarin cewa zai hau kujerar naki akan duk wani yunkurin da majalisar ta yi na sawa wannan dabara kafar ungulu. A halin da ake ciki kuma, sakataren tsaron Amurka Ash Carter yana kasar Isra'ila domin ganawa da ƙawayen Amurka a yankin akan yarjejeniyar shirin nukiliya da aka kulla da Iran da kuma ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS da ake yi. Gobe Talata, idan Allah ya kai mu, aka shirya Mr. Carter zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda baya goyon bayan wannan yarjejeniya da aka kulla da Iran.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar Jamus Angela Merkel ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa ƙasar Girka wasu daga cikin bashin da ake binta. To, amma kuma ta ce gwamnatin ta za ta yi sassauci a sabbin shawarwarin da za a yi akan yadda ƙasar Girkan za ta tsara yadda za ta biya bashin ceton tattalin arziki da aka bata. Jiya Lahadi, shugabar ta yi wannan furuci a wata hira da wani gidan talabijin ya yi da ita. Haka kuma ta ce ba za a tilasta wa ƙasar Girka ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashe 19 da suke amfani da takardun kuɗin Euro ba. A ranar Juma'a ta faɗawa wakilan Majalisar Dokokin Jamus cewa ficewar Girka daga cikin ƙungiyar zai haddasa ruɗami. Mr. Merkel ta yi wannan furucin ne a yayin da bankunan ƙasar Girka suke shirin buɗewa a karon farko cikin makonni 3 domin 'yan ƙasar su samu sukunin fitar da kuɗi. An ƙayyade cewa a duk mako mutum yana iya ɗaukar dala 455. A can ƙasar Girka kuma, a wannan makon Prime Minister ƙasar zai ƙara tunkara wata ƙalubala a yayin da gwamnatin sake neman amincewar Majalisar Dokokin ƙasar akan sabbin sauye-sauyen da masu baiwa ƙasar bashi suka buƙaci ta yi kafin a sake batar rance.
Sojojin Ukraine da 'yan tawaye waɗanda ƙasar Rasha ke goyon baya suna zargin juna da laifin kai hare-hare akan gidajen mutane a ciki da kuma kusa da birnin Donetsk da ke hannun 'yan tawaye wanda yaƙi ya ɗaiɗaita. Jiya Lahadi 'yan sandan ƙasar suka ba da rahoton cewa an kashe farar hula guda hudu a cikin kwana ɗaya. Jami'an sojan Ukraine sun ce sun lura da lokacin da 'yan tawaye suka harba makamai masu linzami a kan tsakiyar birnin, sa'annan kuma suka karkata akala hare-haren akan sojojin Ukraine da suke kusa. To amma wani babban jami'in 'yan tawaye mai suna Edward Basurin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa shi ba shi da wani bayanin da zai bayar akan hare-haren. Tambayar da Mr. Basurin ya yi ita ce, ana zaton 'yan tawaye za su kaiwa kansu hari? Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 6,400 ne suka mutu tun lokacin da 'yan tawaye suka kaddamar da tawaye a yankin gabashin ƙasar inda ake magana da harshen Rasha a watan Afrilun shekarar 2014 da ta gabata. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. To game da ziyarar da Janar Muhammadu Buhari ke yi a nan Amurka, wasu 'yan Najeriya suna ganin akwai alfanu, wasu kuma suna ganin ba alfanu a ziyarar. Ga rahoton wakilinmu daga Lagos, Babangida Jibrin.
Bayan batun cin hanci da rashawa da uwa uba yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, shugabannin na Amurka da Najeriya za su duba batun saka jari a wasu ɓangarorin tattalin arzikin ƙasa, bayan wanda aka san ƙasashen biyu tun farko a kai, wato cinikin man fetur wanda ya yi ƙasa a halin da ake ciki. Ko ina muhimmancin wannan ziyara musamman ga Najeriya, tambayar kenan da naiwa Dr. Lamia Alasa, tsohon ɗalibi kuma malamin jami'a a ƙasar ta Amurka.
Cewa na daidai Amurka din nan ita ce tattalin arzikin da ya fito kowace ƙasa ƙarfi a duniya. Na biyu kuma su waɗance abubuwa biyu da ka lissa ba, wato ta'addanci da yaƙi da cin hanci da rashawa, ba wanda zai tinkare su a duniya ya yi nasara cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Sai ta wani hanya ka bi ka sasanta da Amurka nan, ka nemi gudunmawansu da taimakonsu. A ƙarshen iya da Amurka dai ita ce Iran. Ga Iran nan ta yi haƙuri, ta yi yarjejeniya na sulhu na fahimtar juna da ita da Amurka. Don haka ba ƙaramin alfanu ba ne da muhimmanci na sunan Janar Buhari Amurka, musamman tunda shi shugaba Barack Obama shi ya gayyace shi zuwa nan ƙasa.
To sai dai kuma duk da muhimmancin wannan ziyara ga Najeriya, akwai wasu 'yan ƙasa musamman na jam'iyyun adawa da ke kushe ziyarce-ziyarcen da shugaban na Najeriya ke kaiwa ƙasashen ƙetare ƙasar watanni biyu bayan hawansa kan karagar mulki, kamar da wannan malami ke cewa.
Ma ra'ayina gaskiya kamata yi shugabanmu ya zauna gida, saboda ƙasarmu tana buƙatar shi, saboda yanzu ga yanan ma matsalolin da muke fama da su na matsalar shugabannin nan. Inda ya zauna da sai ya naɗa su ministoci haka waɗanda za su riƙa wakilta ta, bai naɗa kowa ba. A yanzu gaskiya muna buƙatar shi dai ya zauna ƙasar nan.
To sai dai duk da wannan kushe, mutane irin su Architect Kabiru Ahmed Jigo a jam'iyyar APC a nan jihar Lagos ya ce ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ƙasar ta Amurka domin gana da shugaba Barack Obama na da muhimmancin gaske wajen tabbatar da tsaro da kuma ci gaban ƙasa.
A to wannan ai matsalar su ce wannan ko in sun yi suka. Mu dai mun san irin muhimmancin da yake da shi. Ina ganin tunda aka fara demokradiya a Najeriya, ƙasashen Turai ba su taba haduwa sun ce wa Najeriya ta kawo bukatunta ba sai wannan karan. Saboda haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, President Muhammadu Buhari, ya tafi da bukatun 'yan Najeriya. Wannan abu ne babban hubbasa ne, kuma irin yadda kasashen duniya suke ganin wannan gwamnati tamu ta yanzu da mutunci da daraja da martaba, yasa su ma suka bude akalansu cewa me Najeriya ke bukata, me Najeriya ke so a yi mata. Sannan kuma a ce za mu je mu karanta musu cewa muna bukata kaza a kasar da biyan kudin ma'aikata ya gagari gwamnatin PDP a Najeriya nan. Sannan kasashen duniya su haɗu su ce me kuke bukata ku zo mu yi muku, sannan mu ce ba za mu je ba, sannan a ce wannan zuwa bashi da muhimmanci saboda Allah fa. In mai faɗin magana wawa ne, majiyinta kai zama wawa.
To kuma yake ciki dai fatan 'yan Najeriya shine wannan ziyara da taimaka wajen kwato miliyoyin dalolin da ake zargin masu rike da makaman gwamnati na kai ajiya bankunan kasar Amurka da kuma sauran kasashen Turai da kuma gano bakin zaren warware rikicin Boko Haram da ya hana 'yan Najeriya musamman na arewacin kasar Sakat. Baban Jibrin murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
To an gaishe ka baban gida Jibrin daga Lagos. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka ta Mudassir Kasim.
Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama.
To an gaishe ka Mudassir Kasim da wannan waka taka. A jihar Edo a Najeriya ana gargama da wasu mabarata maza da mata yau mako guda kenan. Ga wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar da rahoton.
Gwamnatin jihar Edo da ke kudancin Najeriya ta kama wasu ɗaruruwan mabarata da ke bara a birnin Benin. Gwamnatin jihar dai ta tsare mabaratan ne tun cikin watan azumin da ya gabata, kimanin mako ɗaya kenan da ake tsare da mutane da dama da suka hada da makafi, guragu maza da mata. Kuma na tuntuɓi waɗanda ake tsare da su domin jin halin da suke ciki kamar haka.
Sunana Ahmadu, Sansuma Gawon Edo State. To ni ina daga cikin lambawan wanda aka kama, wallahi ba wanda ya taɓa bayyana mana. Mu dai da magariba za mu shiga cikin gida mu buɗe baki, kawai sai aka waɗansu jama'ai da motoci guda uku sun kama mu sun dankala mu a cikin mota sun kawo mu nan. A ranar da suka kawo mu ma ba wanda ya kai abinci bakin sa har gari waye. Sannan kuma aka sace wani cikin azumin nan, muka ɗau azumi a haka sai magariba ta ce suka kawo mana shinkafa.
Akwai matsala roli ma sosai ma kaga duka watan Ramadana da muka fara a cikin daji amma karshe shi ba mu ji daji ba gaskiya. Inda an yi hawan yi biyu an ta kowa na murna su suna can suna sallalle da yayansu suna murna. Ayan sun sa kayan mu kuma ga manan kayan da muke ciki sai wari suke ba wanka ba komai kuma a kwance muke yayan da gida ko ka suke ni nan yaya a makaranta yanzu yaya ma sun rasa yanda za su yi tun da nan tun yaro ba su kanana ne kuma a kasa muke kwance muna gungura kawai cikin kasawa. Idan na ma da su ba ma yau ma na tashi a cikin sanyi ne wallahi karkarwa ne saboda kananin sun muke. To ban dace ga shi nan kusa da mu ne wari yake damu abinci ma nan ka zaka ci ma kana ci da tare da wannan warin kake ci wallahi.
Sunana Aisha.
To yanzu da aka kama ku wani hali kuke ciki?
Ito muna cikin wani hali malatin da wanda yake a hannun gwamnati.
Kamar misali an nunar laihin da kuka yi na kama ku da aka yi?
Ito ana cewa dai an kama mu ne akan bara amma mu har yanzu ba a yi mana wata cikakken bayani an zo dai an zube mu ga mu.
Ya batun ci da sha da kuma inda ake kula da ku?
Ga mu a kwakwanta a ƙasa kuma matan mu 14 ga mu nan a cikin ɗaki ruwa ma muna samu mu dai gaskiya muna da matsala gana ta gaskiya.
Matsalar me?
Akwai matsalar ruwa. abinci za a ba mu karfe tara yanzu dai ba mu dade da cin abincin safe ba.
To kuna cikin koshin lafiya dukan ku?
Eh to ina magana lafiya da kwanciyar hankali yawancin mu duk waɗansu suna gudawa ga su.
Suna na Rawi ba abincin ciki. Rawi amma ba sosai ake ba mu ba. To muke mu da gwamnati ta taimaka mana dama kama daure su ga gida za mu tawa taimaka mana mu tafi gida gurin iyalin mu.
To sai dai gwamnatin jihar Edo ba ta yi wani ƙarin bayani ba a hukumance game da daukar wannan mataki na kame mabarata a jihar ta Edo. Duk kokarin da nayi na tuntubar gwamnatin jihar ta Edo kan wannan lamarin ya ci tura, domin kuwa na kira Mrs. Blessing Maigida da ke zaman commissioner ma'aikatar mata ta jihar ta Edo, wanda yake an yi kamun ne a ofishinta amma kuma bata dauka ba na aiki mata da sako ta wayar tafi da gidanka. Amma har kawo lokacin aikowa da wannan rahoton bata bada amsa ba ko a baya-bayan nan dai, sai da gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta dauki irin wannan mataki na hana barace-barace a jihar a dalilin tsaro. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To kar a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Da rashin kai akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan shirin. Salu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin Da rashin tayi. Cikin makonnin da suka gabata, mun kawo muku fira akan hakamman fetur arewacin Najeriya. Za mu dakata haka sai bayan makonni biyu mu ci gaba da firar, amma akan alfanu da irin illar da hakamman fetur ka iya jawo wa yankin arewa. Amma yau za mu karkata akalar shirin ne akan alkawarin da sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi na taimakawa marasa aikin yi da kuɗi naira 5,000 kowane wata. Filin ya gayyato Barisa Muhammad Khalifa Lawal, shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da tushe a nan Amurka, wadda ake kira Leadership Initiative, domin ya yi mana bayani akan wannan ƙudurin sabuwar gwamnatin Buhari. Na fara da tambayarsa abin da ƙungiyarsa take yi a Najeriya, daga nan kuma muka ci gaba da firar.
Wai meye wannan ƙungiyar take yi?
To Leadership Initiative mukan yi abubuwa masu ɗan yawa, but amma kaɗan daga cikin abubuwan da muke yi shine muna ɗaukan mutane daga wato cikin al'ummu daban-daban, angonni daban-daban, mu koya musu ko kuma mu horar da su ko kuma mu bayar da su a horar da su sana'o'i daban-daban. Abin da yasa muke yin haka kuma ba dan komai ba, muna yi ne saboda mu ga cewa wannan al'ummu ko kuma wannan jama'a sun samu aikin yi, sannan kuma sun tallafa kansu, sun tallafa iyalinsu, sannan da yawa daga cikin mutanen da suke zaune a ƙauyukan mu fahimci cewa dalilin da yasa ba ta yin makaranta shine rashin tallafi na musamman da
zai. To bari da waɗanne irin mutane kuke dauka?
To muna daukan mutane ne, wato mutane kaman mutanen da ba su da galihu a cikin yawan angoni da dama.
Galihu na karatu ko galihu na aikin yi ko na gata daga iyayensu?
To galihu na aikin yi, saboda in ka ba mutum aikin yi ka ba shi karatu, in yana so sannan ka ba shi.
Duk da wanda suka yi karatu da ba samu aikin yi ba?
Kwarai da gaske, duk wanda yayi karatu bai samu aikin yi ba yana so ya samu abin da zai iya tsayawa kanshi da kanshi, muna tare da shi.
To waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba?
Waɗanda ba su yi karatu ba su ma muna tare da su.
Ya yi karatun digiri?
Eh.
Ya fito ba aiki? To irin wannan me za ku, wani irin horo za ku ba shi?
Ya danganci yadda yake ya tsammaci karatun shi. Ka san da yawa daga cikin wanda suke digiri a Najeriya suna tunanin cewa dole sai gwamnati ta ba su aiki, ko kuma sai sun samu aiki da ake kiran shi white collar job, wato aikin da ba a samun datti, za ka zauna office space kai aiki a baka kuɗi a wata. To amma abin ba haka bane, saboda in ka duba kaman nan kasan, ba lalle bane in kai karatu a digiri dole sai kai aikin gwamnati.
A ba lalle bane.
To in ka duba yawanci sai ka ga mutane 10 masu aikin gwamnati ba su wuce 2 ko 3 ba. To a Najeriya ba haka bane, duk wanda ya karatu digiri ya nemi aikin gwamnati. To mu muna tafiya da mutanen da suka yi karatu kuma suna ganin cewa da su iya ayyuka da ake kiran skill acquisition, wato ayyukan hannu wanda su tallafa a kansu, in sun kware sai Allah ya san iyakacin da za su tsaya.
To su wadannan ba su yi karatu ba sam samfa?
Tika ai da yake abu ne wanda ake koyarwa wato abu ne da ake koyarwa kai tsaye ko kai karatu ko kai ko baka yi karatu ba zaka iya koyon shi kawai abin da me wanda yake karatu dai bambanta da wanda bai karatu ba idan aka zo wajen da za a yi rubutu nawa ya shigo nawa ya tafi nawa ya kamata samu nawa to wannan mai karatu ya mara karatu amma idan dai aikin hannu ne mai karatu da mara karatu duk mai hankali mai kwakwalwa mai kyau da dauke shi kuma zai koyi shi
to madalla kai batun a taimakan mutane a Najeriya kamar wanda ba su suka yi karatu ko ba su yi karatu ba akwai masu nawo'i gwamnatin sabo gwamnatin nan ta ce tana son ta taimaka ma matasa wanda ba su da aikin yi wanda ake kira suna zaman kashe wando yawanci kuma su ne suka zama bata gari to ta ce za ta dinga ba su naira 5,000 kowane wata ya kaga irin wannan abu da gwamnati take son ta yi
to wannan abu da gwamnati take so ta yi mutum ba zai iya kai tsaye ya ce yayi kyau ko bai kyau saboda akwai wasu abubuwa da suke tattare da shi
saboda me
na daya dai idan ka duba duk kasashen da suka ci gaba zaka samu akwai tallafin da ake yi wa mutanen da ba su da aikin yi wanda kuma yana da kyau a Najeriya a ce an same shi to amma abin da yake
ka dan kara mana bayani akan wannan ba su da aikin yi kamar yaya sun taba aikin ne aikin ya kubuce musu ko kuma dai ba su taba aikin ba dai ana ba su kudi ne
a ba su taba yin aikin ba kafin su samu aikin yi
ko kafin samu aiki amma suna kan neman aiki
suna kan neman aikin yi akan ba su tallafi
gwamnati kan dan nemo musu aiki su ba su ko kuma ta kan dan ingiza su dole su je samu aiki dan ce bayan dan lokaci kadan ba za mu ba ku
to ai tallafin da man yana da iyakaci ba wai da ai ta baka bane ai ta baka wani lokaci sai ka ci ka yin aiki da a ce to tun daga yanzu kana neman aiki daga yanzu zuwa lokaci kaza mun ingiza ka je ka nemi aiki amma kafin nan ga abin da dan baka ka tallafa rayuwanka in ka duba duk kasashen da suka ci gaba yawancin su suna yi
haka Najeriya take son ta yi
haka Najeriya take so ta yi amma mu namu muna da matsaloli wanda ya zama musamman ne matsalolin mu na mutanen Najeriya
kamar wani iri
na daya rashin gaskiya mu
mutane ba su da gaskiya
mutane ba su da gaskiya saboda idan kace zaka bawa marasa aikin yi tallafin 5,000
to
ina tabbatar ma masu aiki ma rajin su bilahi su ce ba su da aikin yi
haka
kware da gaskiya saboda in ka duba ai ka duba ma'aikatan mu akwai mukan samu ma'aikatan da ake ce musu ghost workers watan ma'aikatan
da bogi
ma'aikatan na bogi wanda kawai da a sa sunan su ana ba su kudi a wata kuma suna wasu ayyuka daban fa ana kuma ba su kudi a wani waje duk lokacin da gwamnati ta ce ya kamata ta tantance su waye ne waɗanda suke aiki da ita da waɗanda ba su aiki da ita su zo a gansu kafin a biya su albashin su sai ka samu an samu raran kudi
wato kamar abin da Kaduna take yanzu
kwarai da gaske to in akwai mutane masu irin wannan tunani ganin cewa koda ina samun wancin ya kamata in samu wannan to gwamnati tana da aiki babba na tantance wane ne yake asalin aiki wane ne kuma ya kamata a bawa na daya kenan na biyu kuma akwai matsaloli da yake tattare da mu a Najeriya da yawa in ka duba aka saboda yanda aka tantance aka ce kashi 65 ko kuma kashi 60 na mutanen na mutanen Najeriya watan matasa ne
matasa ne
to matasan nan mafi yawa daga cikin su ba su da aikin yi waɗannan manyan da muke kokoyo a waje ko abin da muke bi wato muke kokoyo a wajen su kuma idan ka duba sun gama aikin sun yi retire amma sun kisa tafi sun dawo suna neman wani contract a sake ba su wani lokaci su to ba su yaba lantana dauki matasa matasan kuma suna nan jingim azube ba su da aikin yi kuma duk mutumin da bai da abin yi wato abin da zai fara shiga kwakwalwar shi shine ya kamata yi duk abin da ya samu duk abin da ya samu kuma duk ya samu abun banza duk ya samu abu na gari to saboda haka waɗannan abubuwa ne wanda gwamnati lalle gwamnati ya kamata ta yi takatsantsan ta duba cewa ya kamata a samu yanayi na tantance waye ya kamata a bashi wannan tallafi waye kuma bai kamata a bashi wannan tallafi
to idan ba a iya samun yanda za a tantance mutane ba kana kamar yadda ka faɗa yadda ƙasar take rashin gaskiya mana ka tutu in ba wata doka gwamnati ta tsaya ta bayar ba doka mai tsanani da kuma za a aiwatar da ita duk wanda ya karya ta da wuya a iya tantance mutane to a ce ma ba a iya tantance mutane ba akwai wani abin da gwamnati za ta yi ta cimma muradinta
to kamar tambayar da kai Malam Salihu in ka duba ai abin da ya kawo mu matsayin da muke ciki a yanzu haka a Najeriya shine rashin doka ko kuma idan akwai dokan rashin bin dokan in kuma ana bin dokan rashin horar da mutumin da ya kare dokan wayannan abubuwa guda uku shi ya kawo matsayin da muke ciki a yanzu inda a ce tun da can akwai dokoki ana bin dokoki wanda ya kare doka da horar da shi ko waye shi ko dan waye ko daga ina ya fito da yanzu mun yi nisa to kuma mutanen Najeriya suna da cikakken goyen baya daga wannan gwamnati saboda suna tunanin wannan gwamnati gwamnati ce mai adalci wannan bawan Allah da ya zama shugaban kasa ana gani mutum ne da yake gaskiya tarihi ya nuna cewa ai ayyuka da dama kuma yana kwatanta gaskiya to ana tunanin cewa wa'annan abubuwa shi ya kamata ya sa karfi akai a kafa doka a bi doka kuma kowaye ko dan waye ya bi dokan to kaga idan aka haka in aka yi so daya na tabbatar ma mutanen Najeriya da yawa matsoratan doka ne zaka kowa ya bi hanya kowa ya bi layi to amma idan aka bar shi haka karazibe to na tabbatar ma wannan za a fara shi kuma zai lalace kuma da azu ai da na sani da ba fara
to barista nagode sai mako mai zuwa mu ci gaba jama'a anan zamu dasa aya sai Allah ya kai mu makon gobe mu kama ku karshen firar a madadin bakon namu barista Muhammad Khalifa Lawal da Chobahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya
to haka yake yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da ku bar mana ta wayar mu
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da ziyara a kwana hudu da Muhammadu Buhari ya kai kasar Amurka to wannan ziyara tana da muhimmanci ga Najeriya musamman a wannan lokaci domin akwai bangarori guda uku da kasar Amurka take za ta taimaka wa Najeriya domin ta ga ta magance su na farko akwai magana harkar tsaro akwai kuma maganar zuba jarin kasar Amurka a kamfanoni na Najeriya da kuma yaki da cin hanci da rashawa
to muna godiya da fatan za a ci gaba da aika mana da sakonnin sai kuma mu tafi ga takaitattun labarin duniya
yau litinin dana idan Allah ya yarda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai shawarwari da takwaran aikin sa na Amurka Barack Obama a yayin da ake sa ran barazanar kungiyar Boko Haram ta zama akan gaban ajandar shawarwarin da za su yi tana kuma yiwuwa shugabannin biyu tare da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden su tabo shawarwarin yiwuwa harkokin tattalin arziki da harkokin siyasa Najeriya kuskurema da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya zama ruwan dare a yau litinin ne kuma idan Allah ya yarda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai jefa ƙuri'a akan wani ƙudurin goyon bayan yarjejeniyar shirin nuclear Iran kwamitin zai jefa wannan ƙuri'a ce a yayin da su kuma wakilan Majalisar Dokokin Amurka za su nazarci yarjejeniyar da aka ƙulla wasu wakilai na jam'iyyar wato 'yan Republican sun lashe takobin cewa za su yi watsi da yarjejeniyar shi kuma shugaba Obama ya alƙawarin cewa zai hau kujerar naki a kan duk wani yunkurin da majalisar ta yi na sawa wannan dabara a kafar angulu shugaban Jamus Angela Merkel ta sake yin watsi da shawarwarin da aka gabatar na yafewa a ƙasar Girka wasu daga cikin bashin da ake binta to amma ta ce gwamnatin ta za ta yi sassauci a sabbin shawarwarin da za a yi akan yadda ƙasar Girka za ta tsara yadda za ta biya bashin
to da takaitattun labarin muka kammala shirin hantsina wannan lokaci masu sauraro sai kuma in Allah ya kai mu da la'asari za a ji wasu abokan aiki da wani sabon shirin a madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chiyobahiro Diodone sai injiniyan mu Neo Chang ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa salam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.